sashen Hausa na Muryar Amurka kake magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Muhammad Lalo da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na dare a yau Talata 15 ga watan Maris a shekarar 2022. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa kamfanin NNPC na Najeriya da mataimakin kakakin majalisar wakilan kasar sun shiga tsakanin kamfanonin jiragen saman kasar da 'yan kasuwar mai wajen cimma matsayin rinka ba kamfanonin jiragen sama lasisin shigo da mai a farashi mai sauki bayan da kamfanonin jiragen suka yi barazanar dakatar da ayyukansu a faɗin kasar. Bayan haka za ku ji cewa a yayin da ake ci gaba da fama da matsalar karancin man fetur a Najeriya, 'yan bumburutu su kuma kakarsu ce ta yanke saka.
Na dai sana'an mu ce kuma sannan duk yadda za a yi mu za mu yi mu samar da man nan, saboda mutanen da ke zuwa suna cewa wannan sana'a ko mu muke ja wannan magatsala wannan dum surutu ne. In mutum bai zo ya neme ka ce yana son kayan ka ba, ta ga ai ka zo ka kasa abin ka.
Aminu Ahmed kenan shugaban kungiyar 'yan bumburutu a Abuja. Muna tafa da karin bayani nan gaba. Bayan haka za mu kawo muku rahotonmu na musamman da kuma labaran wasanni daga Niger. Amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Amurka ta kakaba karin takunkumi akan shugaban Belarus Alexander Lukashenko saboda rawar da yake takawa a mamayar da Russia ta yi wa Ukraine. Takunkuman za su hana Lukashenko da mai ɗakin sa kaiwa ga kadarorinsu da ke Amurka, kana za su takaita iya adadin cinikayya da Amurkawa za su yi da su. A baya Amurka ta saka takunkuman da suka kaikaici ƙasar ta Belarus gaba ɗaya, waɗanda suka hada da takaita iya adadin kayayyakin ƙere-ƙere na fasahar zamani waɗanda za ta iya fitarwa. Kazalika Amurka ta saka takunkumi akan wasu 'yan ƙasar Rasha saboda rawar da suka taka wajen tauye haƙƙin bil'adama. Mutanen sun hada da wata mai shari'a a birnin Moscow mai suna Natalia Mushkova da kuma wani jami'in shigar da ƙara mai suna Nurit Salamov. Lauyin da ke kare wata 'yar jarida da hukumomin Rasha suka tsare bayan da ta nuna adawarta da yakin da Rasha take yi yayin da take gabatar da wani shirin talabijin, ya ce ya neme ta ya rasa. 'Yar jaridar mai suna Marina Osianikova ta riƙe wani rubutu yayin da take gabatar da shirinta a ranar Litinin, wanda cikin harshen Rasha aka rubuta a dakatar da yakin, ba ma son yaki, kada ku yadda da farfaganda, suna muku ƙarya ne. Sannan ƙarshen saƙon nata ta rubuta cikin harshen Ingilish cewa Rashawa suna adawa da wannan yaki. Hukumomin dai sun tsare 'yar jaridar bayan aukuwar wannan lamari, amma lauyanta Pavel Shukov ya ce sama da sawa'i 12 ba san inda take ba. Kamfanin dillancin labarai na TASS ya rawaito cewa Marina za ta iya fuskantar tuhuma kan keta dokan nan da ta hana sukar dakarun ƙasar ta Rasha. A yau Talata fadar Kremlin ta kwatanta abin da 'yar jaridar ta yi a matsayin dabanci. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wata kota a India ta jaddada hukuncin haramta saka hijabi a makarantu da kwaleji-kwaleji da ke jihar Karnataka a kudancin ƙasar. Hukuncin wanda aka yanke a yau Talata ya biyo bayan koke da wata ƙungiyar matan musulmai ta kai, inda ta kalubalanci haramta saka hijabi a ajujuwan jihar ta Karnataka, wacce jam'iyyar Hindu ta Bharatiya Janata mai kishin ƙasa take mulki. Ana fargabar wannan hukunci zai iya ƙara zafafa matsalar bambance-bambancen addini a ƙasar ta India, wacce masu suka kan ce ana nuna wa musulmi da suka kasance marasa rinjayen da suka fi yawa a ƙasar wariya. Hukuncin har ila yau zai iya yin tasiri akan sauran jihohin ƙasar da ɗalibai ke saka hijabi a aji. Takaddamar saka hijabin ta taso ne a jihar ta Karnataka bayan da hukumomi a wasu makarantun share fagen shiga jami'a suka hana wasu ɗalibai mata su shida shiga aji tare da hijabi. Lamarin ya sa ɗalibai musulmi suka fara zanga-zangar nuna cewa ana take musu haƙƙi, abin da a gefe guda kuma ya haifar da wata zanga-zanga ɓangaren matasan Hindu a matsayin kishiyar zanga-zangar da ɗalibin musulmai suka yi. Duk da cewa ƙura ta lafa a Jabal Mun da ke yankin yammacin Sudan a Darfur da rikici ya haddasa mutuwar mutum 19, wata ƙungiya mai taimakawa 'yan gudun hijira ta ce har yanzu ana zaman ɗaɗɗar a yankin. Kakakin ƙungiyar Adam Rijal ya faɗa a shirin rediyo na South Sudan in Focus na muryar Amurka cewa akwai wuya iya faɗin abin da zai iya biyo baya. Wani kwamitin likitocin Sudan ya faɗa a ranar Asabar cewa adadin waɗanda suka mutu a yankin na Jebel Mun a watan Maris ya kai 35, bayan da wasu 'yan bindiga suka farwa fararen hula tare da kona wasu ƙauyuka. Shugaban hukumar da ke bada tallafi ta Majalisar Ɗinkin Duniya a Sudan, Volker Perthes, ya fitar da wata sanarwa inda ya Allah wadai da lamarin.
Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu leka bangaren rahotanninmu. A daidai lokacin da kamfanonin jiragen saman Najeriya suka yi barazanar janye aikin jigilar fasinjoji a fadin kasar sakamakon tsadar man da jiragen ke amfani da shi, kamfanin mai NNPC da haɗin gwiwar mataimakin kakakin Majalisar Wakilan Najeriya sun shiga tsakanin bangarorin biyu da suka hada da 'yan kasuwar mai, lamarin da ya kai ga cimma matsayin rinka ba kamfanonin jiragen sama lasisin shigo da man a farashi mai rahusa. Wakiliyar muryar Amurka Halima Abdulra'uf ta aiko mana da wannan rahoton daga Abuja.
A ranar Litinin ne, shugaban kamfanin jiragen saman jigilan fasinjoji na Air Peace, Alan Onyema, a madadin sauran kamfanonin jiragen saman kasuwa, ya bayyana cewa nan da kwanaki kaɗan za su janye aikin su a fadin ƙasar a bisa dalilin gagarumin ƙari a farashin makamashin tafiyar da aikin jiragen saman nasu da 'yan kasuwan mai suka yi, musamman a baya-bayan nan. Yana mai cewa 'yan kasuwan mai su fito fili su faɗa wa al'umma nawa suke saida litar su don a gano wake ƙwaruwa tsakanin ɓangarorin biyu.
Did you buy this product per liter? By now you must have computed unit cost per liter. So you asked this question several times, sir. Nobody has answered the question. I have the mandate of every airline in this country to announce to you, sir, that if they can't come down from their rooftop, we have only 3 more days to be able to fly. We are not threatening this country. We've been subsidizing what we are doing. Rates as of today, 630, 640, 605.
Sai dai jim kaɗan bayan da labarin matakin da kamfanonin jiragen saman ke shirin ɗauka ya kai ga wasu masu ruwa da tsakiya a ƙasar, kamfanin man fetur na Najeriya tare da haɗin gwiwar mataimakin kakakin Majalisar Wakilai Ahmad Idris Wasi sun shiga tsakani don samar da mafita mai ɗorewa, inji shugaban kamfanin NNPC Malam Mili Kyari.
Rabul Wasi ya kira mu kuma muka zanna muka tattauna a karshe da an samu sulhu, dama mu ganin farashi ne ba wai rashin ban aka yi ba na jiragen sama. Abin da ya faru shi ne da wani abubuwan da suka canza kasuwannin duniya, wannan 'yan kasuwa suka daga ban da suke jeda na jiragen sama, kuma wannan da zahiri da zai yi wa talaka wuya domin biyan kuɗin jirgin sama dole zai tashi, shi sa suka yi dan wannan shi shugaban majalisa ya kira wannan taro. Kuma alhamdulillah an samu sulhu, sulhun shi ne na farko nan zuwa cikin kwana uku da gajiya kenan. Allah ya taza a ran dawo da farashin zuwa kasayin kasuwa sun yadda sun dawo da jirgin zuwa naira 500 a kowane lita, kuma banda haka cikin kwana uku za a zo su tattauna yadda za a ringa sa farashin man domin kada a rera samun bambance-bambancen farashi ake samu tsakanin kasayin kasuwa zuwa wancan, kuma wannan tattauna zai kawo shirya kan wannan al'amarin.
A game da batun da Alan Onyema ya yi kan a basu lasisin shigowa da man da suke bukata, wato makamashi a sha'anin tafiyar da ayyukansu, Malam Mili Kyari ya ce
da yake man jirgin sama kowa na iya shigo da shi inda kana da sararin da kuma madina da ake bukata, sai da haka su ma ba su dama suna hasu su samu kuɗin kasuwa ko ba ko su da kansu ba su na su shigo da man nan.
A sama da shekaru biyu da suka gabata aka fara fuskantar ƙari a farashin tikitin jiragen sama a Najeriya, lamarin da a baya ake alakanta da durkushewar tattalin arziki sakamakon tasirin annobar coronavirus kafin tsadar mai na baya-bayan nan. Tun ba yau bane fasinjoji masu zirga-zirga ta jiragen sama a Najeriya, musamman don kasuwanci kan tashin farashin tikiti.
Sunana Muhammadu Bara. Gaskiya wannan ƙarin kuɗin tikitin jirgi da aka samu abu ne wanda ya taɓa duk wanda yake sana'ar shi, ba waje ɗaya yake zama ba, inda duk inda ya zama to yau kana wancan gari gobe kana wannan gari, dole abin ya taɓa ka, domin ƙari ne ba wai kaso kalilan daga cikin ainihin abin da ake biya da, domin a da za ka iya samun tiket daga Kano zuwa Abuja ko Lagos ƙasa da 30,000, amma yanzu ya kawo duk inda za ka je duk daɗewar da za ka yi irin da bukin daga 50,000 yake fara. Wannan gaskiya abu ne wanda ya kawo tsaiko sosai a cikin zirga-zirga ta musamman irin aikin da nake wanda ba waje ɗaya nake zama ba.
Lima Abdulra'uf, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Halima Abdulra'uf. Yayin da ake ci gaba da fama da matsalar karancin man fetur a Najeriya, a wani bangaren lamarin ya zama wata hanyar kasuwanci ko samu ga wasu matasan kasar. Wakiliyar muryar Amurka Hawa Umar ta aiko mana da wannan rahoton.
Akan yi wa matasan da ke wannan sana'a ta sayar da mai a gefen titi lakabi da 'yan bumburutu. Na zanta da wasu daga cikin matasan ga kuma abin da suke cewa.
Sunana Najib Umar, galam ɗaya muna sayar da shi 1518 babu da yanda ba ta kasancewa daga yanayin yanda mu ma kanmu muke siyan man ne 200, 300, 500 muna samu a ciki.
Ta yaya kake samun man?
Ni ma kaina masu mota ne suna zuwa suna siyowa, ni ma suna siyar mani. Ba wai ni ne da kaina ba nake zuwa a cikin gidan mai ba. Ina siyowa ba. Idan na je ni a cikin gidan mai ba za a siyar mun ba.
To idan ba wannan karancin man fetur, to wace sana'a kake?
Kusan in ce dai zaman dai kawai dai gaskiya yafi yawa. Sai dai abin da dai Allah Ubangiji ya daidai da mu dai kawai.
Sunana Basiru Haruna. Ina dan taba haraka ta bumburutu ne domin ban da sana'a yi yanzu.
In yanzu in ba wannan karanci ko wahala na man fetur, wace sana'a kake yi?
To zan iya komawa gida zan samu mashin ne wanda muke dan jujjuyawa ne idan abokina ya taba zan dan taba ni ma in samu wani abu wanda zan juya ta yadda rayuwa ta. Da sauran wani aikin karfi ma ya samu zan iya yi. Kuma ba mu fatan a yi ta tafiya haka domin mu ma mun yi karatu kuma mu ma mun isa rayuwarmu a haka ne muna haƙuri ko ba dan muna jin daɗin rayuwarmu ba ne. A rana zan iya samun riba 2,000-3,000 sabanin kuma tasfot da 'yan sanda civil defense da sauransu su ma ba za su so muna wannan sana'a ba suna bibiyanmu ne da gudu muna cikin kasuwanci.
Shugaban 'yan bumburutun Aminu Ahmad ya yi bayani game da yadda suke gudanar da ayyukansu.
Mutane za su yi mamakin yadda muke samu muke ƙasa da muke samu. Na ɗaya sana'ar mu ce kuma sannan duk yadda za a yi mu za mu yi musamman da man nan saboda mutanen da ke zuwa suna cewa wannan sana'a ko mu ke ja wannan magatsala wannan dum surutu ne. In mutum bai zo ya neme ka yace yana son kayan ka ba ta za ai ka zo ka kasa abun ka. In yanzu aka ce mai ya samu baka ƙara ganin wani ko yaran mu ko mu ma hauti ko kuma mun zo mun kasa mai in ba wannan yanayin season ya zagayo ba.
Hafizu Sirajo mazauni ne a babban birnin tarayya Abuja ya kuma bayyana yadda karancin man fetur ya shafe shi.
Na sha buro gida na karfe 5 da wani abu in zo in bilayi har garin Allah ya waye wata rana in samu wata rana ba zan samu ba ga dan karfi idan kana da shi yau gobe wata rana baka da shi haka muka dinga yi dai har aka fara samun saukin man nan ba mu samu mun shiga gidan mai mun sha mai ba sai dai mu sai black market 10 liter 4,000-5,000 gaskiya abun ya kamata a gyara
sunana Bala bilayi ne na fibi domin bai da kewa dinga saya wurin black market yayi sada sosai gwamnati sai mana kokari mai din ya zo mana muna da mai a Najeriya me yasa yana ba mu wahala haka bai kamata ba
sunana Salisu Umar ni mazaunin Masakane ina shigowa cikin gari ina harkoki na sakamakon wannan rashin man yake dan yin sati anan sai wuce nake komawa saboda kudin motan ya karu daga Masakane ina biyan naira 200 ne yanzu ina biyan 400-600
a nasa bangaren mataimakin shugaban yan kasuwar mai masu zaman kansa a Najeriya Alhaji Abubakar Mai Gandi yayi karin haske game da halin da ake ciki a yanzu kan batun karancin man fetur a Najeriya.
An dan samu karin mai din bisa gada. Muna nan muna dauko wannan kaya daga Lagos, Port Harcourt da sauran wurare da ake loda wannan kaya muna zakuwa da su a cikin arewacin Najeriya da kuma sauran wurare na Najeriya. Ga dukkan alamu in Allah ya yarda za a samu wadataccen mai cikin dan kankanin lokaci.
Idan za a iya tunawa a makonnin da suka gabata ne aka shigo da gurbataccen mai cikin kasar da hakan ya haddasa karancin mai. Hawwa Umar muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Hawa Umar, har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Agogonmu a nan na cewa karfe 4:43. To yanzu kuma ga rahotonmu na musamman.
Hukumomin Najeriya na ci gaba da samun nasarar fatattakar 'yan fashin daji da suka addabi jama'a a jihar Niger da ke arewacin kasar. Wannan al'amari dai ya sa al'umma sun fara nuna gamsuwa tare da jin daɗi akan matakin fatattakar waɗannan 'yan bindiga da suka daɗe suna cin karansu ba babbaka a jihar Niger. Dama dai tun a farkon watan Janairun wannan shekara ne shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya baiwa rundunar sojojin Najeriya umurnin aukawa 'yan bindigar da suka addabi jihar Niger mai iyaka da Abuja fadar gwamnatin Najeriya. Honorable Usman Musa Kasuwar Garba, tsohon dan majalisar dokokin jihar Niger ne da ya fito daga karamar hukumar Mariga mai fama da waɗannan 'yan bindiga, ya ce sun fara gani a ƙasa akan wannan umurni da shugaban Najeriya ya bayar. Domin kuwa ko a ranar Asabar din nan da ta gabata, sojojin Najeriya sun fatattaki ƴan fashin dajin tare da kwatu shanu sama da 300.
Muna ƙara gode wa Allah da gwamnati ta farfado yanzu nan. Wannan nasara za mu ta Allah kashi da Allah subhanahu wataala. Muna masu fata Allah ya ƙara musu ƙarfin gwiwa, domin tun farko da haka ake yi da mutanen ba samu dama suna cika zuwa don ba ba ka ba.
Na'am, an ce ran Asabar din nan ma a nan ƙaramar hukumar ku ta Mariga ƴan bindigan nan ba su sha da daɗi ba hannun waɗannan jami'an tsaro. Me za ka ce kana da labari? Me za ka ce game da wannan?
Ƙwararren gaske, ƙwararren ina labari da sauran suka fito suka wuce suka je kama gama su furo shanu da kuma sun suka da duk kwanakin da suka yi duka muna magana da mutanen da ke wurin. Kuma gaskiya magana game da shi mai girma shugaban ƙaramar hukuma ya ba mu bayani, lallai shi wannan sabon shugaban komanda ɗin na sojoji ya ba da haɗin kai, kuma muna ƙara gode wa Allah kuma muna ƙara gode masa da yadda ya ba da haɗin kai aka samu nasara na ƙwato wasu dabbobi daga hannun mutane, duk da dai sun wuce da wasu, amma dai kaga an ana haka to mutanen mu za su samu ƙarfin gwiwa. Ƙwarin gaske, kuma za mu tabbata za mu ga cewa insha Allah to ga shana fuskantar zamana, to kila talaka ƴan uwanmu za su koma ƙauyuka, domin yanzu a halaka cikin ƙauyukan ba kowa.
Kana nan yanzu duk ba a fara komawa ba duk da wannan nasarar da aka fara samu?
Magana gaskiya ba a fara komawa ba, domin duk ƙauyuka in dai ka ɗebe irin kamar nan cikin shana ɗin duk yamma daga shana ɗin ba kowa, ta duk yamma nan gaba ɗaya ƙauyukan nan in ka ɗebe tun daga nan shana ɗin har a gurin Boka duk dajin nan ba kowa. Haka daga nan kuma har faɗa kun bashi duk dajin nan ba kowa, daga kuma sharaɗin ya faɗo wamba ai ya faɗo tsakaninmu da fadaman nan a kwanje wanda tsakaninmu ka san ku gulbin kwanje wanda ke tsakaninmu da birnin Gwari kenan, duk ba kowa duk dajin kan gaba daya. Tun daga nan kuma ka tun daga nan bobi daga nan har zuwa kuma sharaɗin in ka ɗaiba kasuwan garban to kun ba kowa, duk kwawo su kawo duk za su gana su kwawo su unguwar LB duk ba kowa gaba daya.
Mene ne fatan ku yanzu akan wannan al'amari?
Fatan mu shine muna ƙara kai kokonbaran mu cewa gwamnati ta ƙara ƙaimi domin mutanen mu samu ta'ida. Fata Allah sa annan abin ya ci gaba kamar da kawo a samu nasara, Allah ƙara nasara ya ƙara nasara ya ƙara nasara.
Na'am, yanzu kenan kun fara gamsuwa da matakan da shi shugaban Najeriya ya ce sojoji su ɗauka a jihar Niger kenan?
Gaskiya mu da wurin mu fara gani a ƙasa inda abu ya ɗore haka ba ta ta gani a ƙasa, duk da har yanzu akwai mutane sama da 100 namu da mun lafa gamon ce a hannun wannan ɗan ta'addan har yanzu nan, domin kaman kaga kuruwa kan san mutu 100 ba ɗaya suna ta hannun su har yanzu.
Kana ne mutanen ƙaramar hukumar Mariga 100 ba ɗaya suna ta hannun ɗan bindiga?
Na gari hukuru kenan kawai 100 ba ɗaya. Tabbatar maka ana komai mutane sama da 150 wanda suke suna hannun su kusan 200 da suna hannun su har yanzu nan.
A can da ake hannun ɗan bindiga?
Ƙwarin gaske ta. To gari ɗaya akwai mutum 100 ba ɗaya a garin su aika da tsaro ba.
To sai dai duk da wannan nasara a yankin na Mariga, a can yankin Sarkin Fawa kuwa ta ƙaramar hukumar Muya, al'ummar yankin ne suka fada cikin zaman ɗarɗar a sakamakon kwashe wasu jami'an tsaro na 'yan sa kai daga yankin, inji Malam Haruna Oji, wani mazaunin garin Sarkin Fawa.
Salamu alaikum.
Yawwa, wa alaikum salam. Kace an kwashe muku jami'an tsaro?
Eh, kana ji ko?
Eh.
Akwai wasu 'yan sa kai da aka kawo mana su kuci. To, 'yan sa kan nan suna tabbata maka suna bin mutanen nan har cikin dajin. Can cikin dajin sun gari ya soma zama lafiya, har gwari ma duk sun soma koma garuruwan su. Kawai in gaya maka sai aka zo aka ɗauke mana kawai kwatsam sai aka ɗauke mana da 'yan sa kan nan. To shi ne yanzu ɓarayin sun samu hanya kawai inda suka ga dama suke zuwa. Yanzu ka gani da muna da hanya da ta taso daga Falwaya daga Kaduna zuwa Sarkin Fawa sun kace mana hanya. Yanzu hanyar mu da ta rage guda ɗaya shine daga nan zuwa Mina, ita ma gashi nan suna neman su kace ta.
Kana nihin har yanzu karayi na kawo hari wurin?
A'a, har gobe a yau din nan ina tabbata maka suna nan anan gefen Danguna ana ganin.
Yau Talata nan da muke magana da kai?
A yanzu haka suna nan a dajin nan, daji kusa da mu duk bai wuce kilomita 8 ba.
Kuma suna da yawa?
Suna da yawa.
To, suna auka ma mutanen ne yanzu ko ku kawo je sun zo sun tsaya ne?
Eto alhamdulillah yanzu dai Allah ya tsare mu domin zamu ce Allah ne ya tsare mu ba su shigo cikin gari ba amma suna nan suna farauta duk wanda suka ganci a area nan a dajin nan sai sun kama shi
to su wayannan yan sa kai da aka kwashe tun yaushe aka kwashe su
yanzu ya kai kusan wata biyu
kuma tun sannan ba ku zauna lafiya
ba mu zauna lafiya mun yi bakin kokarin mu mun rasa kowane ne yasa hannu aka kwashe yan sa kan nan saboda ka gani
kwamishinan kula da harkokin kananan hukumomi da masarautu da kuma tsaron cikin gida na jihar Niger Mr. Emmanuel Omar ya yi karin haske akan nasarar da jami'an tsaron suka samu akan waɗannan 'yan bindiga a yankin na Mariga.
Karamar hukumar Mariga har sun shiga karamar hukumar Magama ta NASCO da sauransu suka kwashe ma mutane dabbobinsu suka yi mana ɓanna. Amma Allah ya taimake mu jama'an tsaronmu wanda sojoji da wayansu security agencies led by shi brigade commander na tsatsuman artillery da mutanensa Allah ya ba su nasara suka fitake su kuma mun samu nasara wayansu dabbobin an samu an kwato su yanzu da muke magana tana makwanta bora muna son kuma masu dabbobin su zo su identify dabbobin su karba kayan su
akan wannan matsala ta sarkin fawa kuwa kwamishina Emmanuel Omar ya ce suna daukar mataki a sakamakon umurnin da gwamnatin jihar Niger ya bayar
amma kuma mun zo da mu an sake meeting security meeting da stakeholders din mu ya akwai shirin da aka taso yanzu za a yi da dan Allah nan da kwanaki ba da yawa ba za a gani sabon shirin da za ta shigo garin mu ya amma yana cikin abin da ya dame shi ne gema gwamnati ya gan cewa duka kauyukan nan su local government nan da ake so wannan mutane suke shiga suna mana barna mu ga kokarin za mu yi mu gan cewa mun hana su shiga Niger gaba danta
a yanzu dai jama'a da dama na ci gaba da fatar dorewar samun wannan nasara domin ganin an samu damar murkushe waɗannan miyagu kwata-kwata kafin faduwar damana ta yadda mazauna yankunan karkara za su samu damar noma amfanin gona a damanar mai zuwa. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Nigeria.
To a gaida Mustapha Nasiru Batsari, har yanzu dai kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
Za mu soma labarin wasanninmu na ranar yau da bajimtar da ɗan ƙasar Faransa Gael Monfils ya nuna a wasannin ƙwallon tennis na duniya a Indiana Wells na ƙasar Amurka inda ya kakkaɓike wanda ke rike da matsayin na ɗaya a duniya a wasannin tennis cewa da Daniel Medvedev ɗan ƙasar Rasha da ci 4-6, 6-3, 6-1. Shi dai Daniel Medvedev shi ne a halin yanzu na ɗaya a duniya na wasannin tennis. Kodayake zai rasa wannan matsayin a ranar Litinin mai zuwa inda Djokovic zai sake karɓar wannan ragabar. Hakan ko za ta faru ne sanadiyar shan kashin da ya yi a ajin 16 a waɗannan wasannin na Indiana Wells na ƙasar Amurka. Kuma marabin duniya da irin wannan bajimtar daga wani ɗan Faransa kuma shi Gael Monfils ɗin ne ma yi haka a can baya na yiwa na ɗaya a tennis a duniya jibar matattar musa a karan farko na wata kwamfalatun shekara 2014. A wata bajimtar da wani ɗan ƙasar Faransa ya yi shi ne ɗan ƙwallon ƙafar nan na club ɗin Real de Madrid Karim Benzema na ƙasar Espany wanda ya ci ƙwallaye biyu daga cikin uku da banza da club ɗinsa ya yi wa Mallorca a wasannin teburin La Liga a jiya ƙasar Spain da wasan dai ya kai cin ƙwallaye a tarihinsa na ƙwallon ƙafa har so 413 yanzu haka inda ya kere Thierry Henry ɗan ƙasar Faransa da ƙwallaye biyu kasancewa a tarihinsa ƙwallaye 411 ne Thierry Henry ɗin ya ci a dukkan wasannin da ya yi a filaye na duniya. A jamhuriyar Niger kuwa a farkon makon da muke ciki ne hukumar ƙwallon ƙafa ta ƙasar cewa da FENIFOOT ta gudanar da hidda jadawalin wasannin ƙwallon ƙafa na kofin ƙasar a matsayin 'yan aji 32 inda ƙungiyoyi goma daga jihohi suka shiga kwamfular daga cikin 20 daga suka soma wannan tankade da rairaya yayin da takwas suka dauko hutu kenan hade da kungiyoyi 14 na Super League Professional ta kullun kafa ta jamhuriyar Niger da goma da suka hito daga jihohi sai takwas da suka dauko hutu a bikin fitar da jadawalin wannan wasar ne na bana akai haka kungiyoyi da 32 ne na kullun kafa za su neman lashe kofin na kullun kafa na jamhuriyar Niger da wasan karshe ke wakana a ranar samun incin kai na kasar cewa da ranar 3 ga watan August na kowace shekara a wasannin Super League na kullun kafa na jamhuriyar Niger din ana mako na 23 inda akai wasanni biyu kacal a jiya Litinin AS Fan ta Sojoji a babban birnin Yamai ta yi banza da AS Sonidep ta Manpeter yayin da a ranar 10 ga wannan watan na Maris da muke ciki Sahel Sporting Club ta babban birnin Yamai a Yamai ta yi 2-2 da AS Niger ta wutar lantarki amma kusancewa a mako na 22 na Super League na kwallon kafa na jamhuriyar Niger Espoir Football Club a Zandar ta yi wa Olympic Football Club ta Yamai da nema GS tawa a tawale da birnin Adar ta sharbike AS Fan ta Sojoji da ci 2-1 AS Police ta hankadike a Kukana Football Club ta Arlet Jihar Agadez da ci 2-1 a babban Yamai Racing Football Club ta Yamai ta yi 2-2 da Irana ta Arlet Jihar Agadez a birnin Yamai AS Sodindep ta Mam Peter ta sha kashi banza da biyu a hannun AS Nishilek ta wutar lantarki sai AS Guard National de Niger ta sha kashi banza da daya a hannun AS Duanta Custom a babban birnin Yamai Sahel Sporting Club ta babban birnin Yamai a wasan da ta yi da Union Sportive de la Gendarmerie Nationale ta sha kashi 1-3 idan muka dibi teburin wasannin kwallon kafa na Super League Professional ta jamhuriyar Niger ta daya ita ce AS Nishilek ta wutar lantarki da maki 53 ta biyu AS Duanta Custom da maki 42 yayin da USGN take matsayin ta 3 da maki 36 Haruna Amman bako na birnin Kwanne sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Niger
to madalla yanzu kuma ga labarai a takaice
Amurka ta kakaba karin takunkumi akan shugaban Belarus Alexander Lukashenko saboda rawar da yake takawa a mamayar da Russia ta yi wa Ukraine. Takunkuman za su hana Lukashenko da mai ɗakin sa kaiwa ga kadarorinsa dake Amurka, kana za su takaita iya adadin cinikayya da Amurkawa za su yi da su. A baya Amurka ta saka takunkuman da suka kaikaici ƙasar ta Belarus gaba ɗaya, waɗanda suka hada da takaita iya adadin kayayyakin kere-kere na fasahar zamani waɗanda za ta iya fitarwa. Lauyin da ke kare wata ƴan jarida da hukumomin Rasha suka tsare bayan da ta nuna adawarta da yakin da Rasha take yi yayin da take gabatar da wani shirin talabijin ya ce ya neme ta ya rasa. Ƴan jaridar mai suna Marina Osianikova ta rike wani rubutu yayin da take gabatar da shirinta a ranar Litinin wanda cikin harshen Rasha aka rubuta a dakatar da yakin ba ma son yaki kada ku yadda da farfaganda suna muku ƙarya ne. Sana ƙarshen sakon nata ta rubuta cikin harshen English cewa Rashawa suna adawa da wannan yaki. Hukumomin dai sun tsare ƴan jaridar bayan aukuwar wannan lamari, amma lauyanta Pavel Shukov ya ce sama da sawoyi 12 ba san inda take ba. Kamfanin dillancin labarai na TASS ya rawaito cewa Marina za ta iya fuskantar tuhuma kan keta dokan nan da ta hana sukar dakarun ƙasar ta Rasha. A yau Talata fadar Kremlin ta kwatanta abin da ƴan jaridar ta yi a matsayin dabanci. Wata kota a India ta jaddada hukuncin haramta saka hijabi a makarantu da kwaleji-kwaleji da ke jihar Karnataka a kudancin kasar. Hukuncin wanda aka yanke a yau Talata ya biyo bayan koke da wata kungiyar matan musulmai ta kai, inda ta kalubalanci haramta saka hijabi a ajujuwan jihar ta Karnataka, wacce jam'iyyar Hindu ta Bharatiya Janata mai kishin kasa take mulki.
Kuma sauraro annan muka kawo ƙarshen shirinmu na yau sai kuma gobe idan Allah kai mu za ku ji abokan aiki mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin Muhammad Lalo da ya taya na gabatar da shirin da kuma Daniel Brown wanda ya hada shirin da ma injiniyan mu na yau Mr. Chang ni Maryam Dauda ke cewa ku kwana lafiya.